Saduwa wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da 25 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan Sha'ban shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 281, yau kuma za mu tashi farkon aya ta 282 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Mai Allah ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma idan kuka kulla wato ainihin mu'amala ta bashi bidainin da wani bashi na musamman ila ajalin musamman ya zuwa wani lokaci sananne faktubuhu to ku rubuta shi. Wato wannan aya tana magana ne akan mu'amala ta bashi na baka rance na kuɗi ko ka bani rance na kuɗi. To duk irin yarjejeniya da ke tsakaninmu ko amincewa juna ko duk yadda muka san juna ko muka saba lallai ne mu iyakance lokaci. Bana cewa ga bashi na naira 1,000 ko 2,000 ko 5,000 har zuwa lokacin da Allah ya baka, wannan kuskure ne. Lallai ne mu iyakance daga yanzu muna 25 zuwa ga watan Ramadan har zuwa 15 ga watan Shawwal ko zuwa 15 ga watan Zulhijja ko zuwa ƙarshen Zulƙa'ida ko zuwa 1 ga Muharram. Lalle ne mu iyakance lokaci, idan yaso idan lokaci din yayi baka samu damar biya ba to sai mu koma kan ayar da muka karanta jiya, wa in kana zuwa usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. In lokaci ka kasa biya sai in kara maka, to kuma na baka jinkiri na wata daya ko na baka jinkiri na wata biyu. Lalle ne kasance an iyakance lokaci, shine manar idza tadayantum bidainin, idan kuka kulla mu'amala da bashi ila ajalin zuwa wani lokaci musamman sananne faktubuhu to ku rubuta shi. وليكتب بينكم كاتب بالعدل dalle a samu wani rubuci wani marubuci da zai rubuta shi tsakaninku ta hanyar adalci wato gane mai bayar da bashi ga ka mai karba marubucin ya zanto ba ni bane ba kai bane ba wani ne daban marubuci da zamu samu duk yadda na iya rubutu ba ce in rubuta ba ha kai ma ko kai ne sarkin iya rubutu gaba ɗaya ba za ka rubuta ba sai dai mu nemo wani marubutu da zai rubuta a tsakaninmu shine waliktu bainakum katibun bil adli Ubangiji ta'ala ce idza tadayantum bidaynin da ya ce ma idza tadayantum ila ajalin musamman faktubu ba tare da ya ce bidaynin ba duk ayar ta yi to amma ƙara kalmar bidaynin wato dan fito da abu fili kamar da yace wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru sai ce bidana haihi akwai wani tsuntsun da yake tashi ba da fuffuce ba in ba fuffuce ma tsuntsun ba zai tashi ba ashe faɗinsa cewa wala ta'irin yatiru ba wani tsuntsu mai tashi kalmar bijana haihi ƙarin bayani ne don ko ba ita dai ma'anar za ta tsaya to haka za ta dayantum wato ainihin kalmar bidainin ƙarin bayani ne don ko babu ita zance zai tsaya ina ba ta an fahimta sannan kuma da aka ce ila ajalin musamman dole mu iyakance lokaci waliktu bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba shi marubuci kada ya ƙi rubutawa idan an kirawo shi kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi ya ilmantar da shi yadda ake yin rubutu to kada ce zai rowa da wannan baiwa da Allah ya masa ta rubutu ya ce ni ba zan rubuta ba ni babu ruwana an gane ku lallai ne zai rubuta lokacin da za mu yi bashi muka ce wani zo ka rubuta kuma ka iya karatu da rubutu to Allah na umartanka dole ka zo ka rubuta falyaktub dan haka ya rubuta wal yumli lillazi alayhi alhaqqu shi wanda haƙƙi yake kansa wato sai ya masa imla'i wani ne wanda haƙƙi yake kansa shi wanda zai ci bashi din shi ne zai yi imla'i zai yi shifta ga marubuci ni wane mazauni a unguwa kaza a yau rana kaza ga watan kaza na karɓi bashin wane naira dubu kaza bisa ga cewa zan biya shi nan zuwa ƙarshen wata na kaza ko kaza ga watan kaza shi kuma wanda ya bani bashin yana ji shi ba shi ne zai ce a rubuta ba ni wanda na ci bashin ni ne zan faɗi meye abin da ke kaina ina faɗin kuna fahimta shi ne ma'anan wal yumli lillazi alayhi alhaqq wal yattaqi allaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu sai a karce zautaiwaye wani abu a ciki kada ganin cewa haƙƙin a kansa yake ya ce zai amfani da wata dabara ya faɗi wata kalma wanda yake bin shi bashi bai ji ba wanda kalmar ta kunshi rage wani adadi na kuɗin da ake binsa din lalle ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kada ya koye wani abu kada ya tauye wani abu fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan wanda haƙƙin ke kansa idan ya kasance wawa ne abinda ake nufi da wawa wanda baki tsatsai ba sosai shiri shiri wanda za ka ga shi da hankali amma kuma ba ya da hankali shi ba za ka ce mahaukaci ba ne ba dan ba za a je a yi masa ruƙuya ba ba wani aljanta tare da shi amma dai irin gidadawan mutanen ne haka ba ya da lissafi sosai shi ne safi in kana allazi ala yakwa safihan aw da'ifan ko ya kasance mai rauni ne wato rauni ta fuskar halitta kamar mu ɗauka cewa kurma ne ko bebe ne magana dama da hannu da ishara ake yi da shi ina fatan kun fahimta to da haka yanzu ya zai iya yin imla'i ga marubuci domin ya rubuta abin da ke kansa na haƙƙi aw la yastati'u an yumilla ko ba ya da ikon yayi imla'i shi da kansa saboda wani dalili cikin dalilai uzuri cikin uzurruka da za a karba a shari'ance falyumlil waliyuhu bil adli sai majibincin lamarinsa ya yi imla'i a madadinsa kurma zai ci bashinka kun nemo marubutu ga kurma ga ka shi kurma ne ya kamata ya yi imla'i ga marubuci ya yi shirta a gare shi cewa ni wane malam kurma na ci bashin wane zan biya shi rana kaza to kurma ba zai iya wannan bayanin ba to wane ne waliyinsa wanda shi kurman ya amince da shi cikin ƴan uwansa sai ya zo da shi domin shi ya yi wa marubuci ɗin imla'i marubuci ya rubuta ina fatan kun fahimci shi ne falimul waliyuhu bil adl wastashhidu shahidaini min rijalikum wastashhidu ku kafa shaidu shahidain wato shaidu guda biyu min rijalikum cikin mazajen ku. Aka ce anan gurin an ce shahidain ba ce ba shahidain, domin lafazin shahid ya fi cikakkiyar ma'ana saboda lafazin shahid. An gane ku? Domin shahid ta iya wa faɗa masa aka yi gina shaida a kan shaidar wani, amma shahid lalle yana nan shi ya ji da kansa. Wattashhidu shahidain min rijalikum, ku nemi shaidu guda biyu daga cikin mazajenku su yi muku shaida, shi ne min rijalikum cikin mazajenku. Da Allah ce min rijalikum, wato nan gurin ya nuna banda mata kenan a ciki. Sannan da ya ce min rijalikum ya nuna banda yara ƙanana kenan a ciki, domin yara ƙanana ba su cikin rijalina, hum min dhukurina la sun bi rijalina. An gane ku? Sannan ko min rijalikum, wannan ya nuna banda bayi, dole sai a samu ahrar ƴaƴa. An gane ku? Domin bawa duk da ya kasance min rijalina, sai dai shi baya da iko ne ya kulla wani abu ko a kulla, sai dai ubangidansa ya yi a madadinsa, don haka ba za a kira shi domin ya zama shaida. Kalmar rijal a nan rujula din tana nuna lalle a samu musulmi, sannan kuma namiji, sannan kuma baligi, sannan kuma ɗa, sannan kuma mai hankali. Ina ba da kuna fahimta. Musulmi dan ba za a kirawo arne ba, domin arne laysa min rijalina. Allah kuwa ce wastashhidu shahidaini min rijalikum, shi ko laysa min rijalina, wa innama min rijali ghairina. Kun gane ku? Kuma ba zai zama mace ko ba zai zama kaza ba, kamar da idan cika sharɗin da muka ambata, a samu maza shaidu guda biyu cikin mazajenku. Fa in lam yakuna rajulaini, idan ba su kasance guda biyu ba cikin shaidu din, fa rajulun, to sai a nemi namiji ɗaya, wa imra'atani, da mata biyu, mimman tardawna minash shuhada, daga cikin waɗanda kuka yarda da cewa sun iya yin shaida. To wannan lafazi cewa fa in lam yakuna rajulaini me yake nufi? Zai iya ɗaukan ma'anar an je neman mazaje guda biyu ba a samu ba, sai aka sami namiji ɗaya da mace biyu. Zai iya ɗaukan ma'anar an je neman mazaje an samu har sama da biyu, amma shi mai son shaida ne kawai sai ɗauko namiji ɗaya ya nemo mace biyu, tare da cewa in yana son maza biyu zai iya zuwa da su. Ina ba da guna fahimta. To wanne ayar take nufi? Tana nufin na farko? Idan muka ce tana nufin na farko, abin nufi babu yanda za a yi mu sanya mace ta zama shaida a wannan babi na dukiya, sai in mun rasa namiji ne sannan sai mu kawo mata biyu a madadin namiji ɗaya. Idan ko ana nufin ma'ana ta biyu ne da ayar, abin nufi ko da akwai mazaje, ko da mazaje ɗari ne a wajen, kuma ga mata kai kana da zaɓi na ka kawo namiji ɗaya da mace biyu a madadin ka kawo ɗaya namiji. Ina fatan kun fahimta. To wannan ma'anar ta biyu kuma ita ce tafi dacewa da daidai. Don da aka ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun, ba a ce fa in lam yujada rajulaini, da ba a samu mazaje guda biyu to a kawo ɗaya da mata biyu. Lam yakuna ba su kasance ba, ma'ana mai kira bai kira wasu ba, kawai sai kirawo namiji ɗaya da mace biyu, shi kenan. Fa rajulun wa imra'atan, sai kawo namiji ɗaya da mace biyu, mimman tardawna minash shuhada, cikin irin wanda kuka yarda da shi da su. Lafazin mimman tardawna ya shafe ku, ku ɗaiɗaikun musulmai da aka kira da cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ko ko mu ce a'a ya shafi masu hukunci, domin a iya zuwa shaida mutum ya ce zai ba da shaida alƙali ya ce bai yarda da shi ba, da akwai tuhuma ta tare da mutum. Don haka yarda da shaida a matsayin shaida, kotu ce take da dama ta yarda ko ta ƙi yarda, ka iya kawo shaida ka kai kotu kuma take karɓan wannan shaidan saboda wani dalili cikin dalilai. Don haka mimman tardawna ya shafi alƙali kenan, mimman tardawna minash shuhada, cikin irin waɗanda kuka yarda cewa shaida ne. Me yasa aka ce namiji ɗaya da mace biyu? An tadilla ihdahuma, saboda idan ɗaya daga cikinsu ta manta, ad-dalal anan bi ma'ana an-nisyan, domin lafazin dalal yana zuwa da ma'anar nisyan. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa, amma a can gurin bi ma'anar jahl ne la yadhillu. An gane ku? Amma yana zuwa bi ma'ana an-nisyan. An tadilla ihdahuma, domin idan ɗaya ta manta, fatuzakkira ihdahuma al-ukhra, sai ɗaya ta tuna mata. Me yasa muka fassara ad-dalal anan bi ma'ana an-nisyan? Saboda an kawo shi domin ya zama kishiyar at-tazkir. An tadilla ihdahuma fatuzakkira, sai nuna tuzakkira anan tunai abinda ake tuna da shi kenan, ya nuna an tadilla kenan abinda aka manta da shi kenan. Fatuzakkira ihdahuma al-ukhra, shine hikimar cewa a kawo namiji ɗaya da mace biyu, ma'ana namiji yana da karfin hankalin kiyaye al'amura saboda mace, saboda idan shi guda ɗaya ne a madadin mace biyu yake. Ubangiji ta'ala ya ce wala ya abashu hada'u idza madu, kada shaidu su ki zuwa idan an kiraye su. Lokacin da aka ce zo ka ba da shaida, ba ka da ikon ka ce ba za ka ji ba, dole ka ji, Allah ya riga ya wajabta maka. Wala tas'amu an taktubu, wala tas'amu, kada ku kosa ku musulmai lokacin da za ku yi mu'amala ta bashi a tsakaninku, kada ku kosa an taktubu, ku rubuta shi bashi din, saghiran aw kabiran, kaɗan ne ko da yawa, babba ne ko ƙarami, ila ajalihi, zuwa ga ajalinsa da kuka yarjejeniya. Kada ku ce tunda ɗan kaɗan ne ba za a rubuta ba, a ko mun kankantarsa ko mun yawansa, ku rubuta. Ma'ana idan 100,000 ne a rubuta, haka in 5,000 ne a rubuta, idan 1,000 ne a rubuta, ha kuma idan ya zanto naira 100 ne ko 200 kuma a rubuta. Dan Allah ce sagiran aw kabiran ila ajalihi, zuwa lokacin sa sanne. Zalikum aqsatu inda Allah, zalikum abinda aka ambata muku din nan na rubuta bashi, aqsatu inda Allah shi ne yafi zama adalci a wurin Allah ta'ala. Wa aqwamu lishahada, kuma shi ne yafi miƙar da shaida idan an yi musu daga baya abinda ke rubuce sai ya zanto ya taimaka. Domin abin da aka kiyaye da kwakwalwa a iya mantawa, amma abin da aka rubuta yana nan a tabbace a rubuce dinsa. Wa adna Allah tartabu, kuma shi yafi kusata ku tayi da ba za ku yi shakka ba. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, sai dai fa an takuna tijaratan, in abin da za ku yi rubutu din ya kasance harka ce ta kasuwanci, tudir hadiratan, wadda take halarci yanzu zan sai abu, sannan kuma ga kuɗi nan take kai kuma ka karɓa, shi ne tijaratan hadiratan kenan. Ga kuɗi yanzu sai haja, ga kuɗi hannu, wannan ba buƙatar sai an rubuta. Tuduruna baina kuma da kuke gudanar da ita tsakaninku, irin wannan falaisa alaikum junahun, Allah taktubuha, babu laifi a kanku, Allah taktubuha, idan har ba ku rubuta irin wannan ba. To wannan cewa illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, wato kamar istisna'i akai, idan ya zanto tijara ce, to ai tijara kuma ba bashi ba ce. Idan istisna'i ne, to kaga anan gurin mustasna baya cikin jinsin mustasna min, sai ya zanto al istisna'u, anan gurin munqati'un ne, illa bi ma'ana lakin, wato sai zanto tijaratan hadiratan tudunaha bainakum ba ta da alaka da idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, bi ma'ana anna al mustasna lam yakun min jinsil mustasna min, sai zanto illa anan bi ma'ana lakin. Idan ko muka ce a'a al istisna'u huna muttasil bal istisna'ul munqati' bane ba, ma'ana lalle tijaratan din nan tana cikin jinsin idza tadayantum bidainin, to sai zanto fadin da ke cikin idza tadayantum bai taƙaitu ba akan bashi kadai, ya shafi bashi, ya shafi wani nau'i na cinikayya mai kaba da rashi da ake kira as-salam ko as-salaf, ana kiransa as-salam bisin da lam da ko mim a ƙarshe, ko a ce as-salaf bisin wal lam wal fa a ƙarshe, duk wanda aka faɗa larabcinsa yayi daidai. To shi kuma as-salam yadda yake a cikin musulunci, mutum ne yake zuwa wani gari da ya kawo haja, kai kana da sha'awar wannan hajar a wurinsa, idan ya kawo zaka saya, ga kuɗi a wurinka, kana jin tsoron kar ka ajiye su a wurinka su salwanta kafin ya kawo. Shi kuma a yanzu babu hajar a wurinsa, hasali ma yana da bukatar kuɗin da zai je ya sayo hajar, to sai ku kullace na kai ya kai da shi zuwa nan. Ina son idan ka je tafkin Chadi ka sayo kifi tarwaɗa mai sifa kaza, ina bukatan buhu kaza, karamin buhu ko tsaka tsakiya ko babba, ko kuma ma'auna da kilo, ina bukatan kilo kaza, nawa ne kudinsa, ka faɗi sifar abin da kake bukata na haja, shi kuma ya fahimci sifar kuma ya yi alkawalin ita zai kawo, sai ku yi cinikayya, sai ka ɗauki kuɗin yanzu ka bashi. To ya halatta irin wannan yanayi, idan kun yi wannan sai ka ɗauki kuɗin sai ka bashi, kaga yanzu ba ya da haja din, sai in ya je ya sayo ne sai ya kawo maka. Wanda wannan ya ci karo da abin da muka tabbatar a jiya na ka'idar yadan biyadin, ina fata an fahimta, yanzu bai zama yadan biyadin ba, kai yanzu ka bashi kuɗi amma kuma baka karɓi haja ba, ka gane wurin akwai matsala a ciki. to amma an yi rangwame a irin wannan yanayi ne saboda duba da bukatar ka kai wanda kake so ka sai haja da bukatar shi ɗan kasuwan da yake so ya sayar maka da haja. Shi yanzu yana bukatar kuɗi don ya je ya sayo hajar, in kuɗinsa ba sado ba zai iya zuwa ya je ya sayo ba, kai sai ka ba shi kuɗi. Kai yanzu kana da bukatar haja amma babu ita sai an je an sayo, in an ce a bari sai an kawo ka saya, kila wani ya riga ka saya, kila ma kafin a zo ka kashe kuɗinka a nan gudun sai ka tagayyar kuma, to sai aka ba ku dama a irin wannan yanayi. To amma irin sa ne sai manzon Allah ya kiyaye cewa dukkan wanda zai yi salaf ko zai yi salam to fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Lalle ne kasance an yi wannan cinikayya a kulla yarjejeniyar cinikayyar cikin awo sananne ko kuma mudu sananne, cewa na sai kaza mudu kaza a wurinka ko kilo kaza a wurinka, ga kuɗin yanzu kai kuma za ka kawo mun hajar nan da wata ɗaya ko nan da sati biyu ko nan da kwana uku, irin wannan ya halatta. To kaga idan mun ɗauki kalmar idza ta dayantum ta shafi bashi wanda yake na kuɗi da kuɗi, in ba ka kuɗi bisa ka cewa za ka biya rana kaza, sannan kuma ta shafi salam na yadda zan ba ka kuɗi kan za ka kawo mun wata haja amma sai nan gaba, to kaga kenan sai ya zanto da bashi na ga kuɗi kan cewa za ka biya nan da wata biyu ko wata uku, da kuma bashi na cinikayya na ga yanzu na baka farashin abu bisa ga cewa kai kuma za ka kawo mun hajar nan gaba, shi ne ake nufi da cewa idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu walyaktub bainakum katibun bil adl, har zuwa inda aka ce illa an takuna tijaratan, sai aka ce sai fa in kasuwancin da za ku yi din wanda ya shiga fadin idza tadayantum kasuwanci ne hadira wanda yake gashi kuɗi yanzu, in baka kuɗi kuma ka bani haja. To tunda shi ya sha bamban da salam, fa laysa alaikum junahun alla taktubuha, wannan babu laifi don mu furbuta babu komai a kanku. Ina jin yanzu abin ya fito fili, Malam Ahmad da kai ka sage, ina jin ba ka kama ta sosai ba, ina jin abin ya fito fili haka. To fa laysa alaikum junahun alla taktubuha, wannan babu laifi ko da ba ku rubuta din ba, saboda salam ne ko salam ne an riga an yi afwa a kai. Abin zai iya fitowa fili, ga wani mutum yana zuwa kotuna yana kawo motoci amma shi ba mai kuɗi ne da yawa ba, zai je ya sayo mota ɗaya mota biyu, idan ya zo sai ya sayar, idan ya sayar sannan sai je kawo ta, to sai je kawo motoci guda biyu, sai da ɗaya bai sayar da ɗaya ba, kaga yanzu lokacin koma sa kotuna bai ba har sai ya sayar da mai ɗaya, wanda take hannunsa kai ba ita kake bukata ba, irin wanda ya sarka kake so, kuma ita mutane suke yayi dan kila ta fi kwari ko ta fi kyau ko saboda wani dalili sai kike son ka sai wasu. To yanzu idan ka kawo mota ta gaban ni zan saya, sai ce ai yanzu ko ba ni ba zuwa ka sana har sai na sayar da wannan dan ba kuɗi a wuri, sannan kuma idan na sayo ni ba zan iya maka alƙawarin cewa zan baka ba, dan kila wani ya riga ka saya, idan wani ya riga ka saya ya bani farashi da na ji na gamsu da shi, to kaga ba lallai bane bai kawo maka, kila in kawo maka kila ba zan kawo maka, sai ka ce to amma dan wannan ni ne kin motar mu ne yanzu, ni ga irin motar da nake so ka kawo, ina son ka kawo mun Honda wanda take model 86 ko ka kawo Mercedes 190 wanda take model 88 ko 91 ko na makamancin haka, mai sifa iri kaza, mai sifa iri kaza, mai bayani iri kaza, da quality iri kaza, kila automatic kila ko manual kila wanda take da AC kila wanda ba ta da AC ko na duk ku yarje da ni komai da ku musu ji ai in wannan kake bukata ai kudin ta naira 1000 kaza ne, haka ne kudin ta idan an kawo ce eh to yanzu kake yin za ka kawo, yanzu ba muna cikin Ramadan ba, ina ba ka tabbas din cewa nan zuwa rabin Shawwal kafin ka kammala sifi Shawwal ɗinka na kawo maka Mercedes ɗinka, sai ka ɗauki kuɗi sai ka ba shi, ka ga yanzu ka ba shi kuɗi babu mota, shi kuma zai je kawo maka ita nan gaba, to shi ma an yi rangwame a irin wannan da yana cikin wancan salam ko salam, ina ga rangun fahimta, ka ga kasuwanci ne amma ga shi yanzu ba a riga abin nan ba. To irin wannan in za a yi shi lallai a rubuta, kamar yadda lallai a rubuta bashi to lallai shi ma a rubuta shi, kamar yadda a bashi za a nemo marubucin da ba kai mai saye da mai sayarwa ba, ba kai mai karban bashi da wanda aka ba bashi ba, to haka anan marubucin ya zanto ba kai ba bashi ba, farko shi ne zai rubuta rasidi ya baka, a nemo wani marubuci ya rubuta, ku je ku nemo wani lauya ko kuma wani masani ta fuskar shari'a ya zo ya rubuta, in ma ya ce ba zai kyauta ba ku biya shi ladan sa ya halatta, ya ce ba zai fi sabilillah ba sai an ba shi lada, ba lafi ya bai ga dama ya fi sabilillah ba, kila ba zai rubuta fi sabilillah ba nan gurin amma zai je na fi sabilillah ba, shikenan ba zai san ya ba shi ladan sa, mun kuma muna son ya rubuta mu kare da rubutun sa, shikenan ba lafi ya yi ba, sai kaga lauya ba kotu kadai zai je ba, zai iya shiga cikin irin waɗannan hulɗoɗin kuma duk sun halatta, sai idan muka yi gaggawa muka ce aikin lauya haramun da cikin musulunci, mun yi gaggawa da yawa ko akwai inda zai zama haramun amma akwai inda zai zama halal, sannan akwai wakilci a kotu. To duk wannan ba dai babunsa bane ba. Falaysa alaykum dunahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum. Ubangiji ta Allah ce wa ashhidu, sai ku kafa shaida idza tabaya'tum, in za ku yi hulɗa sayyida sayyida. Ma'ana idan na zo wurinka ina kana sayar da shadda, na sai shadda wanda zan tsinka in yi rigan sallah da ita naira 5000, naira 6000, naira 7000, ka sayar ga kuɗin na baka, sai mu kalli mutum guda biyu ko uku cikin su, ce wani ka zama shaida na sai wannan bandar din shaddar, gashi kuɗi hannu na biya shi, ka zama shaida. Eh, ina fata an fahimta. Lallai a samu shaida wa ashhidu idza tabaya'tum, wannan an fita daga maganan bashi kuma a wajen saye ma da sayarwa lallai a samu shaida. Sukun kuwa ya taɓa zuwa yau shaifa ne ya yi shaida, ko ya je ya sau buhun shinkafa ya kafa shaida, ko ya je ya sau tattasai da tumatiri ya kafa shaida, wace ce ta je sayan atamfa ko ta je sayan gwalagwalai ta kafa shaida? Babu wanda ya kafa. Allah kuwa ya ce wa ashhidu idza tabaya'tum, ku kafa shaida lokacin da za ku ƙulla kasuwanci. Yana daga cikin rahmar Ubangiji wannan umarnin bai zama na wajibi, don da ya zama na wajibi da mu shiga uku. Mustahabi ne, ana son a yi shi, in ba mu yi shi ba kasuwanci na halatta, ba dole ba ne. Kaji wani ya ce yauwa, ya ji ya fice ke nan. To haka wannan rubutu ma na bashi shi ma ba wajibi ba ne, bisa ga zance mafi inganci. Yin sa dai mustahabi ne, amma ba dole ba ne rubuta shi ɗin. Amma a samu shaida ɗin, akwai buƙatar a samu shaida. Amma rubuta shi ba wajibi ba ne. Ina fatan kun fahimta. In an rubuta haka aka fito, don shi ne fi tabbatarwa. Wala yudarra katibun wala shahid. Wala yudarra katibun, kada marubuci ya ce zai yi zalunci ya yi cuta. Wala shahidun, kar mai shaida ya ce zai yi cuta. Abin nufi kada marubuci ya rubuta abin da ba shi ne ya dace ya rubuta ba, in ya haka ya yi cuta. Haka kar mai ba da shaida ya yi kwange, ya jirkita, ya rikida wannan shaida da zai bayar, idan ya haka ya yi cuta. Wannan idan mun ɗauka cewa wato wala yudarra, wato ya zanto mabani lil ma'lum kenan, idan ko katibun shi ne fa'il ɗinsa. Amma idan mun ɗauka fi'ilin mabani lil majhul ne, ya zanto katib na'ibul fa'il, haka kuma shahid ma'tufun alayhi shi ma na'ibul fa'il, sai ya zanto wala yudarra katibun, kar a zalunci marubuci. Ya rubuta wani abu, kai kuma takardar da ke wurinka sai ka je ka tsara ko ka rage. Ya rubuta bashi na naira 5000 da ka karba a wajen wani kaza kaza, kai kuma da ka je sai ka goge wata zero, sai ya dawo nawa? 500. Ba ka goge zero ɗaya ba, ya dawo 500 ba. Yanzu kai ka zalunce shi, an zai a rika tsammanin shi ne ya rubuta haka, ba yadda kai masa ibla'i ba. Ina fata an fahimta. Haka kuma idan wanda shi ne yake min bashi shi kuma sai ya ƙara zero, kaga ya zama 50,000 a madadin 5000. Mun gurin ba kaga za a zalunci wanda yake marubuci. Shi ne wala yudarra katibun, kar a ce za a zalunci marubuci. Wala shahidun, kar kuma a ce za a zalunci shaida. Wato a ɗora masa ya ba da shaida kan wani abu da ba, amma a je a ba da wani bayani daban. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. In taf'alu, in har kuka aikata haka, kuka yi yadda za ku zalunci marubuci ko mai ba da shaida, fa innahu, to abin nan da kuke fusuqun bikum, ya zama fasikanci ne. Wato saba wa Allah, fita ne daga yau Allah da'a. Wattaqullah, ku tsare dokokin Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah yana sanar da ku dokokinsa, yana sanar da ku hukunce-hukuncensa. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah madaukakin sarki masani ne game da kowane irin abu. Anan da yawa daga cikin masu tafsiri suna fassara ayar bai da dace ba, ta yadda za su fassara wattaqullah, ku tsorace Allah. Wa yu'allimukumullah, sai Allah ya ba ku ilimi, sai su nuna kamar taqwa ita ce makamashi na yin ilimi, ta yadda idan mutum bai da taqwa ba zai ilimi ba. Har yanzu da dama a ƙarƙashin wannan akan kawo kissa ta Waqi' ibn al-Jarrah, cewa ya yi karatu a wajen Imam Shafi'i, ya ɗauki darasi, ya je ya yi ƙoƙarin ya haddace, ya kasa haddacewa. So ya zo ya kawo wa Imam Shafi'i ƙarin cewa gashi fa ya je ya yi harda, ya yi harda, harda take zama me ya faru? Imam Shafi'i ya ce ka dai yi tunani ko ka yi wani saƙo. Ya je ya yi tunani, shi dai bai tuna ya yi wani saƙo ba. Ya zo ya ce gaskiya shi dai harda take zama. Imam Shafi'i ya ce dole akwai wani abu, ka tuna dai akwai wani saƙo kila da kai, har sai ka tuba daga wannan saƙon, sannan ba za ka sake irin sa ba nan gaba, sannan hadda za ta zauna a kanka. To wanda ya yi tunani, ya yi tunani, sai ya yi tunani, sai ya ga ashe akwai wata mace tana tafiya a gabansa, wace iska ɗin ɗauke gilanta, sai ya ga tsintsiyar hannunta, sai ya kalle ta kalle na sha'awa, sai wannan ya sa abin da ya haddace na hadisai ko na ɗansu matsaloli na fiqhu, sai ya zube masa. To shi ne hadisi, yana cewa shakautu ila waki'in su a hifzi,
فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. amma wannan magana gaba ɗayan ta da ifiya ce shi waki ibn al-jarrah bai ma taɓa yin karatu a wajen imam shafi ba a tarihin sa gaba ɗaya. amma wannan kisar ta wajen masu azzaki za ka yi tijinta har wajen gina zaman da za ka yi tijinta. sannan cewa idan mutum ya zanto mai taƙawa ne sannan zai iya harda, idan ba ya da taƙawa ba zai iya yin harda ba, dan Allah wai iblis harda ne har da fi al'amura akwai wanda ya bi iblis ka iblis jahili ne ko malami masani ne ga kuma wani masani da wato ainihin a sura ta al-a'raf kai bayaninsa wato alaihi naba allazi atainahu ayatuna fantalaqa minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin gasina da ilmin allah da hanasa ilmi duk da cewa fantalaqa minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin bi sai fa kana min al-jahilin da yayi manta ilmin bane bai nan ka allah ce wala shi ina la rafa'anahu biha ولكنه أقلب إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ده هذا بدل أن تواي دم تنياي ساقو في حدثة تزلي وانا ما جلس يا بني ساقوان سربان لكي حدثة ثم دبان دادي يهودا إلى موسى يزلي دبادا أما الله يمنى سمع سئل مين أما كما قصوا بيهو والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنه وان فريقا منهم ليكتمون الحق قوي علمي دم ما ينا ديك سكن سوفين سكن wannan bai sa su manta da ilimin ba tare cewa koyi shi da an take saka akan mutum innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas bil kitabi ulaika la'anuhum Allah wa la'anuhum al-la'inun tare cewa ga kafirci su ga zalunci su fa bi zunumin alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira wa bi asaddu an sabilillahi hana mutane imani wa akhdhihim ar-riba sirriba wa qadmuhu wa aklihim amwalan nas bil batil dun lahum fa bi ma naqadhihim wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim al-anbiya bi ghayri haqqin wa qawlihim qulubuna ghul har kace annabawa sun yi amma wannan din bai sa sun zama jahili ba. Ina fatan mun bayyana sai cewa idan mutum ba da takawa ba zai ilimi ba gaskiya ba ne, sai da abin da ake so ilimi ya koya maka takawa, kar ka kasance kai ilimi ba kai takawa ba. Sai ka ce duk ilimin ka in ba ka da takawa ilimi ba zai tsirar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama. Ilimi yakan tsirar da mutum ne daga azabar Allah, daga fushin Allah, idan ya kasance akwai takawa a cikin shi, idan ya kasance ilimin an gama shi da aiki. Amma ilimin da aka tsiraita daga aiki ba ya da tasiri wajen tsirar mutum daga azaba ko shiga cikin gidan rahama ranar tashin kiyama. Don haka wattaqullaha jumla ce mai zaman kanta, wa yu'allimukumullahu jumla ce mai zaman kanta, wallahu bi kulli shay'in alim jumla ce mai zaman kanta. Jumloli guda uku kowace ta kunshi lafzul dalala, wato idan abu ana son shi ana girmama shi sai a yawaita ambaton sunansa. In ba haka ba da aka ce wattaqullaha da sai a ce wa yu'allimukum wa huwa bi kulli shay'in alim jumlar ta yi, amma sai aka tauna wattaqullaha wa yu'allimukum Allah wallahu bi kulli shay'in alim kamar da aka tauna ta alkitab a cikin wa inna minhum la fariqan yaluna alsanatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله بلغ سيكار القرآن جمل ليه مفترقة سنبع حدثك بجونا با دومي إذن كأيكا سوى واتقوا الله هنا دعا لك أدوى يعلمكم الله وكسيز أنتو اتقوا طلب كنا دوم كإلى الأمر دي كسيز أنتو يعلمكم جواب الطلب كنا جواب الطلب كوفي لي مضاري إذن كسيز أنتو مجزوم ba zai zanto marfu'i ba domin jawabul talab da jawabul talab ko kace jawabul sharti wannan fi'il mudari kan zai zama majzum amma ne sai zanto marfu' sannan idan da ya kasance jawabul talab ne kalmar wa yu'allimukum da ba a buƙatar kawo wai da sai a ce wattaqullaha yu'allimukumullah wattaqullaha yu'allimukumullah amma wattaqullaha wa yu'allimu كم الله يعلم بس لا أنا بدران فين والله بكل شيء عليم وبنجد تعالى ما يجلي مني أكن كون إيران الله. wato kaga wannan na nuna ilimi abu ne wanda yake bukatar bincike. Ko da an ce wane ya ci ko wane ya rubuta cikin littafinsa, sai abu diddigi shi wannan a ina ya tsiro. Sannan mamada sihhatu qawlihi, menene makular ingancin zancensa, shin an sallama ko ba a sallama ba. Na faɗi wannan saboda waɗansu sai su ga cewa in sun faɗa maka littafi kamar sun biya ka, to sai zan kai shi kanka littafin ba karɓaɓɓe ba ne ba, to ya za ka bani reference littafin da ba karɓaɓɓe ba? Ko karɓaɓɓe ne wannan gabar da ka faɗa kuskure ne na wani shi ma ya maimaita shi a cikin littafinsa, kafin shi wani ya yi kuskuren an masa rabbi, shi bai ga rabbin ba sai ɗauko kuskuren kuma ya maimaita a nashi. Kaga har yanzu abin da ka bani ba ka bani ilimi ba, kuma har yanzu duk da ka bani wato marja cewa in koma littafi kaza zan je in gani, har yanzu wannan baka kosar da kisirwata ba, domin ba wai in je in gani bane matsalar, ingancin zancen shine babban abin da muke rikici a kai. Ina fata mun fahimta. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim. Sai Allah.
Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farhanun maqbuda, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itumina amanatahu wa liyattaqi allaha rabbah, ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تأمنون عليم.
وإن كنتم على سفر إذن كن كسنتي أبي سجهالي نتفيا ولم تجدوا كاتبا بكثام مربوطي بدل يربو تباسي أتكانوكو farihanin makabuda, to sai a yi jingina wadda take karɓaɓɓiya, ma'ana wanda yake son ya karɓi bashin kuɗi sai ba da wani abu mallakarsa a wurin wanda zai karɓi kuɗin wurinsa don ya zanto jingina. Ranar da ya zo ya biya sai a bashi kayansa, jinginan nan da zai bayar, dabba ce zai bayar, wata rediyo ne zai bayar, agogo ne zai bayar, takalminsa ne, hula, malin babbar riga da yamfa da wando zai bayar, duk abin da kuka yadda cewa shi ne za a yi jingina da shi ya halatta. An gane ku? Nan fa idan an rasa marubuci wanda zai rubuta, to sai a yi jingina, don saboda dai mutum ya samu tabbas. Kun ga a nan gurin duk wannan hikimarsa a nan gurin shi ne domin a tsare dukiyoyin mutane, domin mun karanta cikin wannan sura la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, kada sashin ku ci dukiyar sashi ta hanyar zalunci ba ta hanyar da dace ba. To dan a tsare dukiyarka, a tsare dukiyata, a tsare dukiyarsa, a tsare dukiyarmu gaba daya, shi yasa ta ake kawo ka'idoji na mu'amala, sai da wani ba zai shiga wani ba. Mai bashi ba zai shiga wanda ya bashi wurinsa ba, shi kuma wanda ya bayar da bashi ba zai shiga wanda ya baiwa bashi ba, dan a samu tabbacin al'amura. Domin duk lokacin da aka yi rubutu an riga an gama, in kuma babu rubutu aka zo aka bayar da jingina, duk mutumin da kake jin tsoron kila idan ka bashi kuɗi zai salwantar, sai ka bashi jingina babu laifi. Ba dan komai ba, dan saboda dan wannan hajar da take wajen ka tasa mallakarsa ya zo ya biya ka ya karɓa. An gane ko? Musamman dai idan ya zanto hajar ta tsara abin da ya karɓa. Misali ya karɓi naira 1,000, ka karɓi rediyon da farashinta a kasuwa 3,000, kaga ai lallai zai kokari ya zo ya biya 1,000 nan dan ya karɓi kayansa. Ko ya zanto daidai wa daidai, kaga a nan gurin kai an tsare maka dukiyarka, shi kuma an biya masa bukatarsa, domin da a ce an hana shi gaba ɗaya yana da bukatan kuɗin don yi wata bukata, yanzu har gara a ce an ba shi jingina idan ya so, idan ya samu daga baya zai biya don bukatarsa. Kaga ana lura da bukatun kowa da kowa cikin mutane, shine farhanin makabura. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itumina amanata, fa in amina ba'dukum ba'dan, idan sashin ku ya amince wa sashi, sai to tsakanina da wani ko menene na komai jingina da juna, ni da malam Sa'idu ne ne jingina da juna, amina ba'dukum ba'dan, shi zai bani bashi ba bukatar jingina, ko ni in bashi bashi ba na bukatar jingina kenan. Falyu'addi alladhi itumina amanata, to shi wanda aka amince wa din ya bayar da wannan amanar da aka ba amince masa akan ta. An gane ku? Waliyataqi Allah rabba, ya ji tsoron Allah, kar ya canza, kar ya rage, kar cewa wani ya amince da kai abokin hulɗa ne a kasuwa ga rumfarka ga tashi, ma'aikatar ku ɗaya kusa da kusa kuke, dan ofis ɗinka ne, ma'aikata ɗaya kuke wa aiki, sai kasance ya baka bashi yace ai ba bukatun dingina ai ba ma sai na nemo mai rubutu ba kawai dai mun amince za ka bayani da zan zuwa kaza kawai sai ka zo tarana sai ka bata rikici san kai ba kai bane wallahi kai ba kai ba aka tsaran tsuwa da kai kace a kawo qur'ani ma za ka dafa kai ko ma me zai faru ya fara to akwai waɗannan mutane za duniya kar ku mamaki wanda zai ke cin bashin hukumi ya murfifi ba wani abu sai san shi ba shi bane ba ko ba haka ake ba yanzu aka yi kikenin sai dai a can gurin zai bayani amma a nan duniya ba ya jirgin ya su kaga irin wannan amfanin jingina kenan amma idan akwai aminci kaga babu wani bukatun sai yi jingina saboda shi yasa idan har mutum ya amince da kai ya baka bashi ba tare da jingina ba to ya kimanta ka ya darjanta ka sai kai Allah ya umarce ka da ka ji tsoron Allah waliyattaqillaha rabba ku ji tsoron Allah ubangijinsa shi wanda aka je bashi wala taktumu shahada kar ku koyi shaida idan kun sani ka san mutanen mu suna da koyi shaida ke wani tunan nake shi ni ba na nan saboda shi ba abin da tsana duniya shi an kira su ku ni je ba da shaida ko ya sani sai shi ne sani ba ina dalili a ji ai tayin da kake dawo da kai a koyi sai shi bai sani ba Allah ta karku koyi wala taktumu shahada karku koyi shaida to akwai hikima lalle cikin al'amura na addinin musulunci cikin dokokin Allah dan a tsare haƙƙin kowa sai ya kasance an tsara shaida a cikin abin da ya shafi mu'amalolin mu sawa'un mu'amala ce ta dukiya kamar bashi ko mu'amala ce ta jiki kamar wajen aure da Allah ce wa ashhadu da wai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah an bayyana ko ko mu'amala ce ta fuskar kisafi wato ana son a tabbatar da laifi ga wanda ya aikata wannan laifi kaga sai aka kawo nan gurin ma a samu shaida wanda zai tabbatar da ya ga wani ya yi laifi kaza kamar laifin zina kuma cikin hikimar ubangiji cikin abin da ya shafi dukiya da cikin abin da ya shafi mu'amala ta jiki ma'ana kamar auratayya kenan wani zai auri wanda nan kullu mu'amala ta aure sai kasance shi dubi kawai ake bukata wa ashidu da wai adlin minkum anan gurin ma wa tashidu shahidaini bi rijalikum amma abin da ya shafi a tabbatar da wani ya yi zina sai kasance sai an nemi su dubu da hudu saboda abin da ya shafi mutunci kar a je sai dubu da biyu ana ganin mutunci saboda a kara saboda tsaron mutunci kun ga a nan gurin sai ya zanto cewa in muka kalli wannan za mu iya istinbatin cewa mutunci ya fi dukiya muhimmanci wajen tsare dukiya sai aka yi sai dubu amma wajen kare mutunci sai aka tabbatar da me sai dubu da amma yanzu a wurin mutanen mu dukiya ta fi mutunci muhimmanci wato sun kaucewa ta'alim na alqur'ani wanda yake da mutunci din da dukiya ko wanne yana da girman abu yadda haramun ne ka ci dukiyar wani haramun ne ka zubar da mutuncin ta hanyar kage ko wani makamancin haka Allah ce wala taktumu shahada wa man yaktumha dukkan wanda ya koye shaida fa innahu athimun qalbu to lallai yayi wato zuciyarsa a cike cike da sabo wallahu bima ta'maluna alim ubangiji masani ne game da abin da kuke aikatawa me yasa aka ce fa innahu athimun qalbu akwai hikima karka ce tunda zuciyarsa ce ta sabo sauran jiki ai ya kubuta sai ka tuna ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wahi al qalb duk wanda aka ce athimun qalbu sauran gangan jikinsa kan aiki zai kai labari kenan wallahu bima ta'malun alim to kaga ita ma jikina wannan ita ce ma karina da malamai suka kafa hujja da cewa ashe rubuta bashi din can ba jingina bane ba ba wajibi bane kai mustahabi ne tunda sai aka kawo jingina in ba a rubuta ba ita ko jingina ba wajibi bace ba ita ma mustahabi ce domin duk abin da aka kawo ya zama a madadin kaza to dole ya zanto hukuncin sa da ku da kuma a matsayin kaida ya an ce yi kaza a madadin kaza to da wanda baka yi din ba da wanda kai yin a madadin wancan din hukuncin su ne daya ba zai zama daya ya zama wajibi ɗaya mustahabi ba yanzu misali yi alwala amma in baka samu damar yin alwala ba yi taimama alwala din mai hukuncin ka a taimama kuma a madadin alwala ta kuma mai hukuncin ka wajibi ce ba za ka ci tsaron mustahabi ba to ku rubuta bashi in ku samu damar rubuta bashi ba to ku yi jingina a gada rubuta bashi lokacin da kuke cikin halin tafiya to sai malamai suka yadda jingina din nan gaba ɗaya malamai suke da cewa mustahabi ce to a ce abinda ka zo a madadin sa shine rubuta bashi shi ma zama mustahabi kuna ba ta amma wato umarni ne na istihadi shirya su domin ta iya yiwa yadda abin gina aka so fa in amina ba'dukum ba'dan fal yu'addi alladhi utimma amanata ko yasa har ba shi da su nan ma fa in amina ba'dukum ba'dan fal yu'addi alladhi utimma idan da za a ce duk ba shi mun rubuta da shi muna kusa a kasuwa ko muna kusa a wurin aikin mu da alma ce dan Allah wani bana 100 gudu wani bana 100 gudu mun ce a sai an yi mu rubuci ina mu rubuci zo ni wani na karɓi ne da dubu ruwa ne kan zan biya shi kada ji sai ga yaro gaba ɗaya sai ka rubuta ba ko mai sai rubuta to amma idan akwai aminci shi kenan fa liya abin labi to mina amana ta kai sai zanto ka abin nan babu ne ki kai a wurin ka idan ka karɓa dan karɓa wanta ka rubuta wani yana bi nan ba wannan ba kai da idan ka kiyaye ba shi saboda sai ba ya tabbata kila ka iya mutuwa a bayan rikici sai ka rubuta da haka wannan ta yana da kyau yana daga cikin abin da muka faɗa a wajen wasu iyayen mu kuma tabbata wanda yake da haƙƙin mutane a kansa ko ajiya ko bashi yana da kyau kare bari kwana biyu ko kwana uku ba sai ya rubuta wasiya in abin ya canja ko kuɗin sun rabu sai ya goge sai ya dawo da shi kuma ya sa des kaza ga watan kaza hijira kaza ga watan kaza miladiya bashin wani ya rage mun kaza bisa kaza zan bayar shi lokaci kaza a gida a san tana da wannan fayil din da kake rubuta wannan bayanan ko da bayan rasuwarka kar a zo a shiga cikin wani rubutu an gane ku da yanzu yaso da dama za a ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke yan kasuwa ko manya ko ƙanana ko sakatsakiya suna da suwa zuwa a yi sirri ana tsammanin da kuɗi da yawa su ya ɗansa suna ganin mahaifinsa ya bar dukiya sai kuma zuwa na ta kawo musu bayani cewa ana bin sakata ana bin sakata ana bin sakata wani su yadda wani su ke yadda to kaga an wuri idan shi ya kasance yana rubuta da kansa ya san haƙƙin Allah da haƙƙin mutane a kansa kuma dole ya biya ko da kiyama in dai ba su ce sun yi masa ba in bai biya nan zai biya can to kaga an wuri ya hutar da ƴaƴansa ko ƴan uwansa ko danginsa ko wanda yake bi ba shi hikimar kenan shi yasa rayuwa akan sun ba abin da yake tuta
فَأَنْفِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أقول أبن ديكي دا مهم منشي na manta ya kamata in faɗa mana shi shine hadisin da ke cikin Muslim wanda aka karɓo daga Abdullahi dan Abbas wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da shaida daya tare da rantsuwa dan a can gurin mun ce wastashidu shahidaini min rijalikum aka ce a nemo shaidu guda biyu cikin mazaje in ba a samu fa fa illam yakuna rajulani fa rajulun imra'atani idan ba a samu mazaje guda biyu ba fa rajulun imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada to sai a sami namiji daya da mace biyu to ta iya yiwa namiji daya aka samu kwata-kwata ba a samu na biyu ba ba a samu mace ba a majalisinsa sai da daya ne ya zo to kuma sai a hada da rantsuwar wanda haƙƙi ke kansa kenan ko kuma ra'ayi wanda yake da haƙƙi sai ya yi rantsuwa cewa abin nan da sai da ya faɗa na rantsi da Allah haka ne kaga ne an samu shaida nawa kenan biyu dan ga shaida ya zo ya bayani da kuma rantsuwa wannan kaga wato amfanin bibitar hadisai kenan sai su kara fada dama abu dan ka iya zuwa ka je ka samu baka samu shaida guda biyu ba mazaje baka samu namiji daya da mace biyu ba sai shaida daya ka samu kuma cikin abin da ake ana bukatar me lalle ko dai shaida biyun duka maza ko kuma na'am ana bukatar shaida biyun duka maza kuma kai baka samu ba domin inda ma mace take yin shaida din anan ne cikin harkar dukiya amma wajen abin da ya shafi sauran shaidu ba a kawo mace ce shaida a wannan gurin ba a nan gurin kawai aka dakatar da shaidar ta kaga lalle ne a samu namiji idan ba a samu namiji ba to kaga rantsuwa kenan a madadinsa kamar da hadisin Abdullahi dan Abbas yana cikin sahih Muslim Ubangiji ta'ala ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah ne mallakar abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa yake mulkin sa ne bayin sa ne halittar sa ne su duka wa in tubdu ma fi anfusikum in har kuka boye abin da ke cikin zukatanku ai kuka bayyana kai abin da ke cikin zukatanku au tukhfuhu ko kuka boye shi ba ku bayyana ba yuhasibukum bihi Allah lalle Allah zai muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha yayi gafara ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya kuma yi azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu Ubangiji ta'ala ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah duk abin da ke cikin zukatanku in kuka boye shi ko kuka bayyana
duddai ɗaya ne sai Allah ya hisabi a kai. Abinda kuka bayyana zai hisabi, abinda kuka ɓoye ba ku bayyana ba shi ma zai hisabi a kai. Karshe idan ya yi hisabi ya yi gafara ga wanda ya ga dama, ya azaba ga wanda ya ga dama, domin shi mai iko ne akan komai. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim daga Abu Hurairah, Allah shi kare da gare shi, yace lokacin da wannan aya ta sauka ta lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi zuwa karshe, istadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, hakan yayi wa sahabban manzon Allah tsanani cewa ya zami da wannan aya. Suka zo wajen manzon Allah suka ce da shi, kullifna min al a'mali ma nutiku, cikin ayyuka an dora mana abinda ma iya yi, as-sala was-siyam wal-jihad was-sadaqa, ibadojin nan guda hudu duk muna iya yi, da sallah da azumi da sadaka da jihadi duk muna iya yi. Amma wannan ayar da aka saukar maka ita a yanzu ba za mu iya aiki da ita ba. Ta yaya mutum zai hana zuciyarsa mummunan tunani? Abinda kowane ɗaya daga cikinmu zai iya yi shine hana kansa yin aiki da mummunan tunani. Zuciyarka ta ce yi kaza ka ki, ko ba haka ba? Amma hana ta tunanin fa ba za ka ba. Ba za ka iya zuciya hana zuciyarka tunani na sata ko zalunci ko zina ko wata barna ko ma wani abin da ya fi wannan girma ba. A akwai lokacin da mutum zai ji ya yi wani tunanin da inda zai furta shi da baka ma sai ka furta. Tunani game da Allah, tunani game da manzon Allah, tunani game da addinin Musulunci, shaitan sai jefo maka ko ya jefo miki mummunan tunanin da in mutum ya furta ma zai fita daga Musulunci. To irin wannan kuma sai Allah ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, ko kun boye ko kun bayyana sai an yi muku hisabi akai. Waye zai yi aiki da wannan ayar? Haka sahabbai suka ce ba za mu yi aiki da wannan ayar ba, dan ba za mu iya hana zukatanmu tunani ba. Saboda haka yaya zami? Sai manzon Allah ya ce da su, aturiduna an taqulu kama qala ahadul kitabaini sami'na wa ataina, so kuke ku faɗi irin abinda waɗanda aka baiwa littafi biyu kafin ku, yahudu da nasara suka faɗa, yahudu da kirista suka faɗa sami'na wa ataina, haka kuma kuke so ku ce bal qulu sami'na wa ataina ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Abin da ya kamata ku ce sami'na wa ata'na, ya Allah mun ji kuma za mu yi da'a, mun ji mun yi biyayya, ghufranaka muna neman gafararka, wa ilaikal masir kuma lallai gare ka neman koma take. Maza Allah ce je su yi ta faɗin wannan kalma. Abu Hurairah ce falamma ktara ahal qaumu zallat biha alsinatu, sahabbai suka je suka yi ta maimaita sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. A daidai lokacin ba wai aya ce ta sauka da wannan ba, bayani ne da wakilin manzon Allah ya koya musu yadda za su yi. Sai aya ta sauka ta da bayanin abinda manzon Allah ya faɗa musu, shine aya ta gaba. Sai Allah ce
amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
الله تي آمَنَ الرَّسُولُ الرسول بالالف والله يعني منزل الله ake nufi sallallahu alaihi wasallam, manzan yayi imani bima unzila ilayhi min rabbihi, dangane da abinda aka saukar masa zuwa gare shi daga wajen ubangijinsa. Wal mu'minun, haka mummunan ma sun yi imani. Kaga al mu'minun su ne as-sahaba din wanda suka zo suka kawo masa karan ko suka kawo masa korafin cewa ba za su iya aiki da wannan aya ba, da manzo Allah ce ku je ku ta cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, suka yi ta maimaitawa. Sai Allah ya bada shaida cewa lalle manzon yayi imani da abin da aka saukar masa, haka mummune ma sun yi imani. Kullun amana billahi, kullun anan tanwinul iwad ne, ai kullu wahidin minar rasuli wal mu'minin amana billah, kowane daya sawa'un manzon Allah ne mummunan ne sun yi imani billahi da Allah madaukakin sarki, imani da samuwarsa, imani da rububiyarsa, imani da cancantar abota ta masa shi kadai, imani da sunayensa waɗanda suka tabbata Qur'ani da hadisi, da sabobinsa waɗanda Qur'ani da hadisi ya tabbatar, wa mala'ikatihi kuma sun yi imani da mala'ikun Allah, wa kutubihi kuma sun yi imani da littattafan Allah, wa rusulihi kuma sun yi imani da dukkanin manzanni, suna masu cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma rarrabewa daya daga cikin manzannin Allah, wai mu ce ba mu yadda da shi ba. A aqidar mu ta musulunci kowane manzo mun yadda da shi tun daga farkon manzanni har zuwa ƙarshen su. Wa qalu, suka rinka cewa sami'na wa ata'na, ya Allah mun ji ko mun yi biyayya. Ghufranaka rabbana, wato muna neman gafaranka ya Ubangiji, shine ma'anar ghufranaka kenan, muna neman gafaranka ya Ubangiji. Wa ilaikal masir, ya zuwa gare ka ne kuma dukkan makoma take. Wato wannan ayar labari take bayarwa game da halin da suka samu kansu a ciki bayan manzon Allah ya ce ku je ku yi ta faɗin wancan kalma, da kuma shaida take bayarwa a kansu cewa lalle imanin su imani na gaske ne, ba irin imanin Yahudu ko Nasara bane ba. Amma har yanzu ba a sauke nauyin da suke ganin ya nauyaya musu ba a cikin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, har yanzu wannan nauyin suna ganin ba a sauke musu shi ba. To shine sai aya ta gaba za ta sauke wannan nauyin, sai Allah ya ce
la in kallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
Abdullahi dan Abbas ya ce wannan aya sai zanto ita ta soke waccan ta shafe ta, da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a, Ubangiji ta'ala baya kallafawa rai sai abinda za ta iya, baya tsora mata nauyi sai na abinda za ta iya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, na gare ta abinda ta aiwatar na kirki. Wa alaiha maktasabat, kuma a kanta zai hau duk abinda ta dawo a kanta na mummunan aiki. An gane ko? Wato sai wannan ta shafe hukuncin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sai ya zanto manzon Allah ya ƙara bayani cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira, inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Yace lalle Ubangiji ta'ala ya yafewa al'ummata irin waswasun zuci da zuciya ke sakawa mutum, mummunan tunani game da Allah, game da musulunci, game da aikata wani aikin barna, ko irin abin da zuciya ta faɗa kafin harshe ya furta, kafin ayi aiki mutum bai sa abin a harshensa ba ya furta shi, sannan bai sa shi a aikinsa ba. Manzo Allah ce Allah ya yafe al'ummata wannan. Dan haka duk tunanin da mutum zai mummunan tunani, wato babban abin da ake so ya yi kokarin ture shi idan ya je na yi, amma yinsa ɗin baya sa a kama ka da laifi. Shi yasa wani sahabi ke tambayar manzon Allah, mukan samu kanmu cikin wani mummunan tunanin da in mun furta da baka kila ma mu kafurta. Manzon Allah ya ce yabo ya tabbata ga Ubangiji da ya mayar da kaidin shaitan zuwa ga wasu wasi, tunda dai baku furta da baka ba shikenan, tunda baku aiwatar a gabbai ba shikenan, babu komai akan. A wani wurin ma da wani ce mukan ji mummunan tunani, muna kokarin ture shi shaitan na ƙara kawo shi ko zuciya na kawo shi, ba masu yanzu me hukuncin mu? Sai manzo Allah ce zaka sarihul iman, wannan shine hakikatin imani. Bawa ya ji wannan tunanin amma zuciyarsa ba ta so, yana kokarin ture shi, kaga Allah ba zai kama mutum da shi ba kenan. Dan haka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, nan gurin na nufin an shafe waccan aya kamar yadda wato ainihin Abu Hurairah ya faɗa. Lafazin shafewa a wurin salaf yana da faɗi, ta iya yiwa an shafe hukuncin ta gaba ɗaya, ta iya yiwa an rage faɗinta, an cire waɗansu ababai da sa iya shiga cikin faɗinta. A nan dai an cire wani abu da zai iya shiga cikin faɗinta ne, domin za a zo inda mutum zai yi nufin mummunan aiki bai riga ya aikata ba, sannan kuma a kama shi da shi. kaga cewa an shafe ta gaba ɗaya babu wannan magana ke ba wai dan Abu Hurairah ya kuskure ba, Abu Hurairah ba kuskure ba, idan sun ce an-nasakh suna nufin wato takhsis al-am, wato aya tana da faɗi sai aka fitar da wani abu guda ɗaya daga cikinta, sauran al'amuran da ba a fitar ba suna nan har yanzu a cikinta. A nan gurin mummunan tunani irin wanda mutum bai yi nufinsa ba ya zo masa yake kokarin ture shi, shi ne abinda ake cewa an shafe, ba za a kama mutum da wannan laifin ba, ba za a yi wa mutum hisabi akan wannan ba. Amma mummunan tunanin da kai ne ka kulla niyya za ka yi fa, kai ka gayyato tushi ma cikin zuciyarta ka har ya zo, kuma ka ba shi wurin zama ya zauna, kuma ka zartar za ka yi aiki da shi, to wannan duk wanda ya yi nufi na mummunan aiki a maka, Allah ce wa man yuridu bihi bi ilhadin bi zulmin nuzakkihu min azabin alim, ko ba haka ba? Sannan idan mutum barawa ya nufin yin sata, kaga ya kulla niyyar zai sata, da nufin zai je ya yi satan nan sai zai tarar da mai gadi a wajen sai dawo yana cizon yatsa, za a bashi zunubi kan wannan mummunan niyyar ko ba za a bashi zunubi ba? Za a bashi, saboda ya ki ne dan saboda mai gadi ba dan tsoron Allah ba. Ga ko mutane guda biyu da manzo Allah ce zalta kal musulmani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fin nar, sahabbai suka ce hadha al qatil fa ma bal maqtul qala li annahu kana harisan ala qatl sahibihi, wato dan saboda ya zama mai kwadayi kan kashi dan uwansa, duk da cewa na yarda kila wani zai iya daukan yayi munakasha anan yace a'a ai anan gurin banda tunani ne ya kashi dan uwansa yayi ma yunkuri, to da wannan yunkurin ne za a kama shi ba da niyyar kadai ba. Ina ba zan fahimta, idan ka samu wanda yayi musu zai ce haka, sai mu ce to idan aka koma wa man yurdifihi bi ilhadin bi zulmin, irada din ce kawai ta zuci bai yi yunkuri ba, amma ka ce za a kama shi da zulmi, wannan kai da eh, to mu dawo wannan din, wannan din abu guda biyu yayi, yunkuri din da hannu sannan kuma da nufi din na zuciya, amma sai Allah ya yi bayanin za a kama shi da zulmi ne saboda nufin na zuciya ba dan da yake li'annahu kana harisan ala qatl sahibi, manzo Allah ya bayani kai li'annahu kana harisan ala qatl sahibi, ina fatan ya fito filiya, ma'ana dai can gurin kamar ikhraj fardin min afrad al'am wanda ana kira shi da suna annas a wurin wadansu magabata, fitar da wani guda ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'amura masu yawa sai a ce masa nas, amma sauran da ba ambata ba suna nan a cikin halin, da haka an rage fadin wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, an rage fadinta ne amma ba an shafe duk abin da ta shafa bane gaba daya. Ina ba don gumbayin wannan saboda kar mutum ya dauke ta haka ya je ya ci karo da wani nasin kuma ya rasa yadda zai yi. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna, kad ka rike mu da laifi in nasina, in mun yi mantuwa aw akhtana, ko mun yi kuskure, abinda muka yi da mantuwa kar ka kama mu da zunubi, abinda muka yi kuskure kar ka kama mu da zunubi. To a nan gurin maganar cewa idan ka manta ba za a kama ka da zunubi ba, rashin kama da zunubi baya nufin sauke wajibi ko kuma biyan abinda ake nufi da iwa. Ina fatan kun fahimta. Mutum ne kuskure sai ya kisa, zai biya diya ko ba zai biya ba? Zai kafara ko ba zai ba? To gashi an ce la tu'akhidna in nasina, sai ka ce a nan gurin adamul mu'akhadatu bidhanbi ne, shi ne aka yafe mana anan, a kama ka da laifin mai kisan kai an yafe, ba za a kama ka da wannan laifin ba tunda kuskure ne, amma wannan bai nuna ba za ka biya diya ba, bai nuna ba za ka yi kafara. Ina ba don kun fahimta, ko bisa ga kuskure ka kashe ragon wane ko ka kona motar wane ko mashin din wane yace ba zai yafe ba sai ka biya shi, dole sai ka biya, ba za ka zo ka ce mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'a, ba za ka hujja da ita ba, sai a ce nan a kama ka da zunubi ne ake nufin, ba za a kama ka da shi ba. Ina ba don kun fahimta, amma bai nuna cewa aiwa dake kanka ba za ka biya ba. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا, يا أبنجي كرك تولى من والنوي كما حملته على الذين من قبلنا, إرين يدك تولى سكم وطن نسيك كافمو أبن دائك نفي نوي دزي فكر فمو إرين من دزاء شيء إدن كايلي في سيكا جولي كذا كتوبة سننزاء كربا يدعك شيء بنو إسرائيل واس جبريت المكدس توبة كافم أكربا كو أتي فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم أتي زي من كشي كاو نمو نيسا نن الله زي كربا زي أوا تتوبا دمك يكونا ونسيني أكي روكاسي وأبنجي دي كريت ولا منسي. an gane ku? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, ya ubangiji kar ka dora mana abin da bamu da iko akan sa. Wa'fu anna, kai mana afwa. Waghfir lana, kai mana gafara. Warhamna, ka jikan mu. Abin da ake nufi da al'afu kai laifi, amma sai a kyale ka ba za a kama ka da laifin ba. Al-ghufran kuma abin da ake nufi, zunubi ne ka tara da yawa sai a zo a suturce shi ya zanto kamar babu, an rushe shi. Shine waghfir lana warhamna, kuma ya Allah ka sa mu cikin rahamarka. Anta maulana, kai ne majibincin lamarin mu, wato mahalicin mu, sannan kuma mai taimakon mu. Dalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Fansurna, ka taimake mu Allah qawmil kafirin, akan mutanen da suke kafirai. Kun san dai hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim, babu kalma ɗaya da mutum zai roƙa da ita a cikin wannan aya, tun daga la tu'akhidhna in nasina, sai Allah ce naji na ansa, aw akhtana, yace na ansa, wala tuhammilna ma la wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina allazi qad fa'altu, naji na zartas, wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, zai ce qad fa'altu, wa'fu anna qad fa'altu, waghfir lana ma qad fa'altu, warhamna qad fa'altu, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin, duk Allah zai ce qad fa'altu. An bayyanta ku? Da haka sai manzon Allah ya sunnanta mana cewa waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshe daga amanar rasulu zuwa fansurna alal qawmil kafirin suna cikin zikiri na dare da ake son mutum ya rinka yi lokacin da zai kwanta barci. Har ya faɗa cikin wani hadisin, man qara al ayataini fi lailatin kafatahu, mutumin da duk ya karanta wannan ayoyi guda biyu daga cikin ƙarshen suratul baqara a dare, to sun ishe shi. Abinda ake nufi, sun ishe shi tsaro, ko sun ishe shi a madadin sauran azkar da bai samu daman yi ba, kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa. A takaice dai wannan yana cikin wato ainihin zikirai na dare kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wannan shine ƙarshen suratul baqara. Akwai bayani guda uku takaitattu matuƙa. Bayani na farko, akwai lokacin da muke bayanin annabi Musa alaihi salam ya halifantar, sai da baki na ce ya halifantar da samiri, ba ko samiri ya halifantar ba, ya halifantar da wato Harun dan uwansa ne, wanda shi samiri na cikin mabiyansa, sai ya surantawa mutane bautar dan maraki. Wannan wato kuskure ne nayi, ɗaya daga cikin masu sauraron karatu ne ya tunatar da ni, Allah saka masa alkhairi, saboda ya shiga kasir, kaga ya kamata duk wanda ya zo wannan an samu nasir da mansuf. Abu na biyu, akwai wato ainihin maganar da ta shafi Haruta wa Maru. Wani dan uwa daga cikin ku masu mai kokari ya bani wani kasir na Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen. Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen babban malami ne ya rasu a kasar Saudiya kamar shekara uku ko wani abu makamancin haka da ya wuce baya. Yana daga cikin malaman da na karu, kuma nake ci gaba da karuwa da karatunsu, tunda yana da littafai da ya rubuta, yana da kuma littafai da ya sauke a kasat, daidai da alfiya ta Ibn Malik ya sauke ta a kasat, wanda yake son yanzu na hau tsantsa, da kuma littafai daban-daban a mustalahul hadis, a fiqhu, a usulul fiqh da sauransu. Shi abin da ya tafi a kai wajen wannan Haruta wa Maru, dan uwan ya bani kasir na zina, shi yasa ya kamata in yi bayani kamar yadda naji a kasir din, sannan in faɗi muwafaqata ko rashin muwafaqata ko mulahazata kai. Abin da Sheikh Muhammad Salih bin Usaymin ke cewa, na farko, shi ya yadda cewa Haruta wa Maru din nan mala'iku ne guda biyu, kuma ya yadda cewa abin da suka yi din nan, cewa ko sun yi kisan kai, ko sun yi kaza, ko sun yi kaza, ko sun yi kaza, yace domin zartar da wato Allah yana da hikima a wani lokaci ya sanya wani kusantaccen bawa daga cikin makusantansa ya aikata wani abu, sannan daga baya ya fi masa. Ba wai laifi bane ba da suka yi wannan abin bisa ga kaddarawan Ubangiji, domin ya zanto hikimar shi ne daga baya sun yi nadama an yafe musu, kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya yi kisan kai ya yi ko bai ba da nasa Alkur'ani, kamar yadda annabi Adam mun karanta an ce karkata bishiya kuma yi ci. Ina fata an fahimta. Daga baya kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala riga nuna ya yafe masa da dai waɗansu ababe da ya kawo, ya kuma faɗaɗa wajen bayyana ƙa'idoji na usulul fiqh da sauransu. Na ji daɗi ƙwarai da gaske da kasafin, takaitacce ne, bai kai ma minti 30 ba, abin da yake ciki bai minti 20 ko nawa makamancin haka ba, amma na samu ƙaruwa mai yawa cikin sa, don haka nake yawa wannan dan uwa godiya bisa ga wannan kasafin da ya aika mun. To amma shi Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen ya gina wannan fahimta tashi ne bisa ga sallamawa cewa waɗansan ruwayoyi sun inganta. Mu ku a nan gurin, abinda muka yi bayani lokacin da muke cikin karatu, in kuna halarci a zukatanku, ruwayoyin gaba ɗayansu mauqufat ne ala sahaba, ba ɗaya daga cikinsu da ya kai ga annabi. Inda annabi ne ya furta da bakinsa mai tsarki, muka samu ingantacciyar riwaya ga mala'ika wani an saukar da shi ya yi kisan kai ko ya saƙo iri kaza, to sai mu yi ƙoƙarin haɗa wannan abin, mu haɗa shi alaƙa da abin da ya faru ga annabi Adam, ko abin da ya faru ga annabi Musa, ko abin da ya faru ga kaza da kaza. Annabawa ko kuma kusantattun bayi wani lokaci sa iya neman su yi wani abu wanda yake kuskure ne a zahiri, amma daga baya Ubangiji Ta'ala ya faɗakar da su ko yi kaza ko yi kaza ko yi kaza, wannan da sai mu haka. Amma riwaya ce zuwa ga sahabi, kuma cikin ababai ne da galibin abinda wato qara'in da suke kewaye da riwayoyin sun nuna cewa riwayoyi ne irin wanda suka ruwaito daga ahlul kitab, irin wanda aka yi izinin riwaya, abinda wato ainihin ayyar riwaya cikinsa. To kaga anan gurin zai yi wahala mu tsaya muna kokarin tawfiki tsakanin riwayar da ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da abinda yake nassi ne daga Allah karara. Inda daga annabi take karara, to shine sai mu yi kokarin tawfiki sai da ba za a samu ta'azzubi. Dan haka dai wannan kasir ya taimaka mun wajen in kara samun waɗansu ɓangarori na matsalar wanda kila da ban ji ba da ban same su ba, dan haka nake godiya ga wannan dan uwa. Amma har yanzu matsalar tana nan dai, wato babin bincike yana nan da fatan su kamar yadda yake. Amma dan abin da na faɗa muku a wancan lokaci, na abin da na dogara, na abin da Jamaluddin Al-Qasimi ya faɗa a cikin littafinsa, a gaskiya wannan kusan zan iya cewa shine abin da ya zuwa yanzu ba wai na ce na kai makarrabin bincike na bane 100% kan matsalar, amma dai ya zuwa yanzu ba ni da abin da na nutsu da shi irinsa. Meyuwa nan da shekara ɗaya ba gaggawa yake ba cikin bincike, nan da shekara biyu, nan da shekara uku, nan da wata ɗaya, nan da sati biyu, meyuwa mutum ya samu canji sakamakon bincike da karance-karance, tunda yanzu ana ta buga littattafai, ana ta fito da su, sannan kuma ga littattafai da dama yanzu an shigar da su cikin irin abubuwa na kwamfuta, wanda idan ka samu CD guda ɗaya, ka samu abin da ka samu na program guda ɗaya, sai haɗa ma littafi kusan 40,000 lokaci guda, 30,000, 20,000 wani abu makamancin haka, ka haɗa shi wanda babu yanda za a yi ka haɗa labarari da za ka sai wannan littafin. To tunda har yanzu bincike yana nan, zuwa yanzu dai wannan natsuwar nake wanda na faɗa a cikin abin nan a baya, ina fata an fahimta. To abu na uku na manta shi ma dai wani sutul da baka ne, wata kalma sai da ya kamata in ce kaza sai na ce kaza, wannan uwa ya faɗa mun, to yanzu kuma na manta, in na tuno kafin nan, kafin gobe da jibi insha Allah na yi muku bayani. Amma dai wannan shine abin da insha Allah muka rufe suratul baqara da shi, abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kuma.